birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Konni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya sauraron mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka muna nan ko da yaushe akan shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkamu da dare da fatan an yi lafiya Aishatu Sule ce tare da Maryam Dauda muka shigo cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi a cikin shirin mu na yanzu za ku ji muhimman batutuwa da tsohon gwamnatin Sokoto a Tahiru Bafarawa ya zayyana a matsayin ma'auni ci gaban kasa
ni ta adawa ne ni amma kuma ba mahukuncin na adawa ba ni nan ban iya cewa ya ko ban iya cewa ba yi ba a matsayina na dan kasa ina ganin muna da matsala a Najeriya wanda yake bai kamata ba in zo in yi ba shi
to idan kuka biyo mu za ku ji cikakken bayanin nan kwana biyu da shiga sabon shekara 2020 jama'a na ci gaba da bayyana fatan su to yau za mu ji ci gaba da sauraron da masu sauraron ra'ayin masu sauraron mu da kuma fatan su game da sabon shekara da aka shiga kamar kullun lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labarin wasanni amma fa duk sai an sha labarin duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran abubuwa sun lafa ofishin jakadancin Amurka dake Iraki a yau Alhamis bayan da kungiyoyin dake bore masu samun goyen bayan Iran suka bar harabar janye mayakan daga ofishin ya kawo karshen kwadaki biyu da aka kwashi ana dauki ba dadi inda yan bindigar da masu goyen bayan su suka kai farmaki a ofishin jakadancin suka lalata zauren ofishin suka kuma banka wuta a wurare da yawa da kuma yin rubuce-rubuce a bango a lokacin da suke nuna adawa da harhare ta sama da Amurka ta kai akan wata kungiyar yan bindiga da Iran ke marawa baya Waɗannan harharen da aka kai a Iraki da Siriya akan ƴan Kataib Hezbollah na zaman mai da martani akan kashe wani ma'aikacin kwantaragen Amurka a wani harin roka da aka kai kwanan nan. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya zargi shugaban kungiyar Kataib Hezbollah da wata da ya kira ƴan tawaye da kitsa harin da aka kai a ofishin jakadancin Baghdad. Wani jirgin sama da aka yi shirarsa daga birnin Lagos na Najeriya ya sauka tashar jiragen saman birnin Yawande ta kasa da kasa da yammacin ranar Talata dauke da ƴan kasar kamar su 87. Ayaran wanda galibin sa mata ne da yara shine na farko da ya koma Kamaru bayan da mutanen suka tsere zuwa Najeriya don gujewa fadan da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da ƴan awaran dake yankunan yammacin Kamaru. Hukumomin kasar Kamaru sun ce mutanen sun dawo ne bisa zaben kansu a karkashin wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya kuma ana sa ran masu neman mafaka akalla 700 da ƴan tawaye wato da tsofaffin ƴan tawaye za su koma kasar kafin karshen watan Fabrairu. Cikin mutanen da suka koma har da wani tsohon dan bindigar ƴan awari mai suna Success Nkongo wanda ya jagoranci wata kungiyar mayaka da ake kira Ground Zero kafin ya tsere zuwa Najeriya a watan Oktoban bara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu akan shirin nukiliyar kasar a hukumance ba yayin jawabin sabuwar shekara da yayi akwai alaman da ke nuna cewa yayi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkumin da aka sanya wa kasar a jawabin nasa shugaba Kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarda Shugaban ku ya kuma yi barazanar zai ci gaba da gwajin makamai masu linzami, kirar ballistic da kuma makaman nuclear, inda ya ce duniya za ta shaida wata sabuwar fasahar makamai, batun da ya karaɗe manyan kafafen yaɗa labarai na duniya. A ƙasar Australia ana kwashi jama'a daga wasu yankunan da wutar daji ke dusa inda Prime Minister ƙasar Scott Morrison ya ce gwamnatin na ɗaukar duk matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsalar. Kalaman Prime Minister na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen ruwa da na sama mallakar sojin ƙasar suka fara kwashe mutanen da bala'in wutar dajin ya rutsa da su a yankin da ake kira Victoria East. Dabban mutane a ƙasar ta Australia na zama babu wutar lantarki. Bayan haka, babu man fetur a gidajen mai da dama.
Da kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotannin mu inda za a ji cewa tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa ya jaddada muhimmancin tsaro da samar da ilimi a tsakanin matasa saboda ci gaban tattalin arzikin ƙasa a tattaunawan shi da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande.
Bisa gaskiya kamar da nace maka in babu zaman lafiya babu arziki a ƙasa. Jiya da ake son a kawo arziki a ƙasa sai an samu zaman lafiya. Saboda haka zaman lafiya shine shinhidar arziki a kowace ƙasa. Saboda haka yanzu ina gani a Najeriya babu abin da muke fata idan mu samu tsaro, mu samu yawaitar zaman lafiya na jama'an mu. Idan aka samu tsaro, aka samu zaman lafiya, to arziki sai ya shigo. Amma matsayar babu tsaro, babu zaman lafiya, ba za arziki ya shigo.
To yanzu kusan za a ce kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kwashe kusan shekaru hudu yana cikin tabiyar yanzu da kama mulkin shi. Za a cewa wani irin rawan gaban hantsi zaka iya cewa gwamnatin Buhari ta yi tun inda an ka fito zuwa yau.
Ni dan adawa ne ni, amma kuma ba mahaukacin dan adawa ba. Ni nan ban iya cewa ya ko ban iya cewa bai yi ba. A matsayina na dan kasa ina ganin muna da matsala a Najeriya wanda yake bai kamata ba in zo in yi ba shi in ce yayi rawar gani bisa ga abubuwan da ake ciki sai dai abin zai mai a nan shine in yi mai addu'a Allah ya bashi dama wa'an za shi da aka ba da ya samu Allah ya sa su zo amfani gare shi ya zo amfani gare mu mai cigaba da yi mashi addu'a a matsayin shi na direban mu idan ya fada cikin rami za mu fada direba ne duk fasinjoji muke saboda amma abin da aka yi shekaru da suka wuce gaskiya ba a yi ba sai dai a yi mai addu'a tunda ya samu hawa na biyu kuskuren da aka samu Allah ya sa ya canza ya gyara mu samu ci gaba da kasa mu zama lafiya
to yanzu ka ce kai ba dan adawa wanda yake na marasa hankali ba to amma dai za a iya cewa akwai waɗansu abubuwa da zaka iya tsakurowa cikin gwamnatin nan tashi da zaka iya cewa waɗannan su ne abubuwan da kake ganin an samu koma baya akan su akwai buƙatar a inganta su
ai babu ƙasar da za ta rayu kamar da zan karamata ta ille samun tsaro na biyu ilimi har dai kamar yankin mu arewa diyar da za ka yi maganar wata hanya maganar komai yau babu abin da dan arewa ke so irin tsaro ya kasance ya tashi lafiya ya kwanta lafiya waɗannan abubuwa su ne maganin cewa mu shi ne bukatar mu bayan wannan kuma in ka ga yawan yaran mu da ba su makaranta akwai abin ban tsoro duk yadda ake son ƙasa ta ci gaba in babu ilimi ƙasar nan ba ta ci gaba yau za ka ga yaran mu kusan kashi 60 cikin 100 ba su primary ba a secondary school in babu primary babu secondary kaga babu gane jami'a saboda haka da zarar waɗannan yaran kuma akwai lokaci shekaru na wucewa da zarar shekarun makaranta su ya wuce kaga sun shiga zama kuma wata lalura ga jama'a saboda haka wannan shi nake son mu ga cewa gwamnatin Muhammadu Buhari ta ba ilimi hihiko mu dai a wajenmu da kuma tsaron jama'an mu wannan shi ne ciwon mu kuma shi yake damuwar mu
To idan ka yi wannan maganan za a iya duba a ga cewar ai kai ma tsohon gwamna ne wanda a jihar Sokoto ka yi shekara 8 kana shugabancin wannan jiha. Za a iya cewa wannan abu da kake faɗe ba kawai kana harbin jaki bane bayan ambataiki ganin cewar kai ma a zamanin ka kila za a iya cewa akwai matsalolin ilimin nan da kai magana wanda za a iya cewa kila baka iya magance su a lokacin gwamnatin ka ba.
Eh alhamdulillah ban iya ban kaina a mulki na kowane fanni ka dauko ilimi ne hanya ce tattalin arzikin kasa ne rayuwar jama'a ce babu wanda ba sakkwace wanda za a ga maka cewa gwamnati na bata kula da waɗannan abubuwa ba har ma shi kanshi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san da ina gwamna ya san irin abubuwan da nayi ya shaida kuma ya sani kamar yadda nace maka ba ina magana bane na mahaukacin dan adawa ina magana ne na dan kasa wanda ke fatan kasa ta ci gaba kowa ke mulki in dai muka samu zaman lafiya muka samu ci gaba da jama'a muka samu zaman lafiya alhamdulillah Allah ya bada iko a harsar da ya gama ana magana na
dariya to ai ta ayi wata na gaba tunda bar gwanto da je wata mama
to Allah ya kyauta a gaida Dr. Yusuf Aliyu Harande da karban bako yayin da yau take kwana na biyu da shiga sabuwar shekara Al'umma na ci gaba da bayyana fatansu game da sabuwar shekarar ga rahoton Ridwan Abbas daga kasar Ghana.
Wannan shine kudurin wasu al'umman kasar Ghana wa sabuwar shekara ta 2020 da muka shiga.
Ni ne Abdul Aziz Sarauta ne mun ga Sarauta. Amma yanzu abin da dai yake da mu mutanen gari shine rashin aiki. Sai kuma na tunawa mun zauna da Nkuruma ya kawo gona yayi brigade gona state farm da yayi da brigade da yayi ya bari samun aiki yayi sauki don me yasa Ghana waje ne brigade haka state farm waje ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta don kudin kudin da za a sa a ciki za a roma ne in aka yi noma mu mutanen gari mu ci ai akai inna mu mutanen gari ba mu iya ci a fitar da shi a sayar mu wa'ansu daga waje da yake su ma suna bukata kware akwai manoman lokacin unkurma akwai manoman amma kuma shi ka ba state ba wannan government noman na government ne government ke kulawa da manoman shi ke biyan wanda ke noman karkashin suke ake so ko yake supervise kudi ne da shekara kenan saboda muna roƙon government ta jin mu ya hakuri
wani ne autan hadiman sharu a nan fadama bayan zancen sha'anin ilimi sai kuma muka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna a kan abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abinda ya sa wannan zancen tsaro ya fi damuna ni a ra'ayina kuma Allah dai kare kiyayewa Allah kare kiyaye shekaran bara ta wuce abinda aka yi abubuwan da aka yi a kasar nan da aka samu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su zuwa sa a cikin dukiyarmu a tafiyar da ayyuka da gwamnati ke so a yi ice dai mu ci gaba da roƙon Allah gwamnati dai gaskiya abin da za ta yi ta duba sosai a ba ƴan sanda haƙƙinsu kuma ga yi ga hujjoji tattalin arziki gwamnati take so zaman lafiya gwamnati take so saboda ƴanta su samu aiki ba zaman lafiya ana sace-sace ina ya ana karkace jama'a.
To Allah Ubangiji ya kyauta a gaida Ridwan Abbas. To an jima kaɗan ɗaya za a ji za a yi kira. Wayoyinmu a ci gaba da bayyana ra'ayoyi da fata game da sabuwar shekarar da aka shiga kafin nan a shakata da wannan waka.
Thank you. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa ke kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum, barkanku da kokari, barkanku da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To kuna magana da Sabo Kima ne daga nan Mararaba tsakanin jihar Kaduna, Najeriya.
To me zaka ce a wannan fili, wani ra'ayi zaka bayar ko kuma wani fata zaka yi saboda wannan sabuwar shekara da muka shiga?
To ni fata na a wannan sabuwar shekara ina ma mutanen Najeriya da sauran mutanen duniya fatan alkhairi, yanda muka zo farkon ta lafiya, Allah ya sa mu ga karshen ta lafiya, kuma alkhairin da yake cikin ta Allah ta'ala ya sada mu da shi. Nan kuma ƙasa ta Najeriya, Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya, shugabannin mu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci, Allah ya ba su ikon yi mana abubuwa na gari, musamman shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, muna shi fata alkhairi, Allah ya sa ya mulkin shi lafiya, ya zama lafiya. Na gode, ku tashi lafiya.
To amin, mun gode, mu ma Allah ya saka da alheri. To sai mutum na gaba kuma daga Nasarawa, wake kan layi a Nasarawa?
To alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To madalla wanda kuke tare da shi daga jihar Nasarawa, Garba Sani likita radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa, mai inkiya mutum na mutane, kowa naka.
To kowa naka, me zaka ce a wannan fili cikin wannan sabuwar shekara, wani fata kake da shi, wani ra'ayi zaka bayyana?
To a gaskiya na ji daɗin da Allah ya nufe ni da shiga wannan shirin yau a ranar 2 ga watan 1 na wannan shekara. Lallai buri na farko, kamar yadda ɗan uwana ya sauka, shi ne in samu in ji Najeriya ɗin an zauna lafiya, komai yana tafiya normal, ba matsala a kowane ɓangare a cikin wannan ƙasa tamu. To kaga kenan, zai kasance talaka, zai iya shiga gona, zai je duk inda ya ga dama, ya je ya aiki, hankalinsa a kwance. A nan zan yi amfani da wannan damar, duk waɗanda suke tashi-tashin hankula a wannan ƙasa namu, da masu kisa da masu kama mutane, da duk wani mai matsala, don Allah, don Annabin na roƙonsu, su yi haƙuri, su daina, su dawo cikin al'umma, ku gudanar da harkokin da ya shafi wannan ƙasan tare da su. Sai na biyu, ina yi wa dukkan shugabannin wannan ƙasa, daga shugaban ƙasa zuwa gwamnatinmu, zuwa sanatoci da 'yan majalisu, da jihohi da na tarayya.
Babu wasu ayyukan ci gaba da ake fata a gani a wannan sabuwar shekara?
Yawwa! To yanzu abin da nake so a wannan shekarar shi ne, don Allah da Annabi, kamar yadda gwamnan Kaduna ya yi, su shugabannin nan nasu zo da 'ya'yansu a makarantu, domin idan suka shigo da 'ya'yansu a makarantu, zai kasance komai yana tafiya daidai, kuma a haka zai danganci tsakanin talaka da mai da shugabanni.
To madalla, mun gode, mun gode, Allah ya sa mu dace. To sai kuma wanda yake kan layi daga Maiduguri.
Sunana Umaru Leza.
Na'am.
Abinda muke fata wannan abu da ya faru da 2019, kar Allah ya maimaita mana.
Amin.
Ba abinda nake fata shine, Buhari ya san wahalan da talaka yi a kansu. Ya kamata talaka yi walwala a ƙasar nan, ana cikin wani hali. Wallahi kallahi, ana cikin wani hali, sai dai Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, mun gode.
Amin. To madalla, mun gode daga Maiduguri. Bari mu je Niger. Ba ke kan layi daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
Mai wankin hula, barka da warhaka, barka da sabuwar shekara.
To masha Allah, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga tabbata lafiya.
To wani fata zaka bayyana a wannan fili?
To ni fatan da zan bayyana ainihin ga zuwa shugabanninmu, daga ainihin shugaban ƙasa har zuwa kansula ƙasa, abinda ya kamata da su sa kishin ƙasarmu a gaba a kan ayyuka na ɓangaren dai, ba dai kamar matsalar tsaro da muke cikinta yanzu haka, domin saboda musamman yamma arewacinmu na Najeriya, tsakani da Allah ɓangaren tsaro, muna cikin wani hali wanda yake na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ba babu abin da muke bukata su mai da hankali akan shi kamar dai bangaren tsaron nan saboda zubar da jini da ake yi
to mun gode na tabbata dai idan kuna bibiyan shirin za ku ji mutane da dama sun tabo batun tsaro babu wasu ayyuka da ake so a bijiro da su idan aka samu tsaron to kuma sai me daga yobe wake kan layi
Wani bacon ne daga duniya da jihar Yobe, Nigeria.
Na'am, to yaya buni a yau?
Lafiya magana yanzu ba, tun fata na da an fara wani zaman lafiya, kuma yanda muka fara zama zaman lafiya.
Amin.
Allah ya dara mu. Amin gode ga shugaban ƙasa sosai da kuma gwamnan Umar Mala Buniya wani ƙoƙari sosai a jihar Yobe. Allah ya dara mu sosai.
To muna nan a Yobe, mun gode wa ke kan layi.
Idan ane garin Gamji daga karamar hukumar Macina jihar Yobe.
Daga Macina?
Eh, jihar Yobe ba.
Na'am.
To ra'ayina yau shine
da fata da addu'a.
To ina yi wa shugabanninmu fatan alkhairi. Kuma ina musu fatan Allah ya ba su ikon cika alkawari da suka dauka. Musamman lokacin da suke yakin neman zabe. Ji tsoron Allah su san cewa Allah zai tambaye su alƙawuran da suka dauka idan ba su cika ba lalle Allah zai tambaye su
kuna rubuta waɗannan alƙawuran kuna bibiyan shugabannin naku
muna bibiya gaskiya mafi yawa ba sa cikawa gaskiya amma dai muna musu fatan Allah ya ba su bi kan cikawa amin to mun gode
To madalla mun gode bar mu tafi daga yobe bar mu shiga Katsina Katsina wake kan layi
Nura ne mai selfi daga gidan Namani Katsina kankara local gamma
To Namani
To fatan da nake bawa Buhari ya duba gani talaka yayi kokari ya haula ya zabe shi amma ga ran yanzu ya zama tsakanin Fulani da manoma sai kashakashan juna ake ba kyan gani to shine ni na ana ra'ayin ba Buhari ya duba ya dawo gida Allah ya duba ya gani da Allah ya mana bakin kokarin shi saboda ga anan dai mutane nan eh ba dai zaman lafiya mu dai
kawo mana zaman lafiya
to watan da muke da Allah Allah kawo zaman lafiya a sanan tamu
amin to madalla
daga Katsina ba ta shi lafiya
to mun gode daga Katsina bari mu tafi Kaduna wace kan layi a Kaduna
eh dan shi Katsina
na'am
ke haji Aisha sai da Allah wannan shekara ta wuce sai da Allah sai dai ake to Allah kai mai mutan an samu
ai fata na gari aka ce lamiri
eh to wannan shekara muna wata gumi da Allah ka muna shekin al'amura wanda ake ciki tsakanin talauci da wahala da fatara da irin kashin sa kullun nan ubangiji Allah ka kare mu da gari Allah ka kare jama'a da Najeriya gaba ɗaya da wannan abin da ake ciki wanda Allah ka muna sauki mafita
mafi yawancin mutane gwamnati ake ta kira mai al'umma wani guduma al'umma su kuma za su bayar a sabuwar shekara
ake al'umma abin da guduma ka addu'a wanda ke da abin da kai addu'a ubangiji Allah ka kare ka sauki shine babu amma gwamnati dole ta tsare rayukan mutane da dukiyoyin su Hajji Aisha da take magana fa eh a kare rayukan mu da dukiyoyin mu ubangiji muna fata alheri wannan shekara Allah ka muna sauƙin ta
amin
ka muna walwala
amin
dole sai ku ta gode ga nan Kaduna Hajji Aisha
to madalla mun gode to ma sauraro mun gode muku da kuka bada guduma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to yanzu kuma sai labarin wasanni
Wasanni a takaice.
Shahararren ɗan wasan ƙasar Argentina da Barcelona Lionel Messi ne ya lashe lambar wanda ya fi kowa taimakawa a zura ƙwallo na shekaru goma da suka gabata, inda ya bayar da ƙwallon da aka zura har 136. Messi ya zarta ɗan ƙasarsa da ya zo na biyu Angel Di Maria da ya taimaka aka zura ƙwallaye 108. Da kuma na uku Mesut Ozil na Arsenal da yake da 106 yayin da dan wasan Bayern Munich Thomas Muller yake da 103 haka kuma Messi ne yake da adadin ƙwallayen da ya zura da suka zarta na kowa a waɗannan shekarun goma inda a cikin su ya zura ƙwallaye 369 tare da tazarar ƙwallaye 34 tsakaninsa da abokin adawarsa Cristiano Ronaldo na ƙungiyar Juventus wanda ya zura ƙwallaye 335 rahotanni na nuni da cewa kungiyar Juventus ta kasar Italia na nan tana kokarin sake dawo da dan wasan ta Paul Pogba da yanzu haka yake a Manchester United a yayin da dangantakar sa da kungiyar sa ta yanzu take ƙara yin tsami Pogba bai buga wasa ba a wasan da kungiyar ta sha kashi da ci biyu da nema jiya a gidan Arsenal na Emirates ba da dadewa bane Pogba ya dawo buga wasa bayan tafiya hutun jinya na kimanin watanni biyu sakamakon raunin da ya samu a tafin kafar sa tun a watan Satumba wata jaridar kasar Italia mai suna Calcio Mercato ta ruwaito cewa dan wasan ya nuna gajiyawa da zama Old Trafford a lokaci daya kuma tsohuwar kungiyar sa ta Juventus ta shiryawa sake dawo da kayan ta kirisi rage Pogba ya koma kungiyar Real Madrid a kasuwar cefane yan wasa da ta gabata to sai dai rashin kwazon kocin kungiyar ya janye hankalin shugabannin ta daga sayan Pogba a wani labarin kuma yanzu haka zakarun gasar Premier ta Ingila Manchester City ta zuba komar zawarcin matashin dan wasan gaba na Chelsea Tammy Abraham rahotanni sun ce yanzu haka tattaunawa akan kontragin dan wasan mai shekaru 22 ta tsaya cak a Chelsea sakamakon bukatar da ya nuna ta biyan sa albashi mai yawa Abraham dan Nigeria da aka haife shi a Ingila yana da kontragin da zai karkare a shekara ta 2022 to amma City din na kan tattaunawa akan yadda za ta same shi a yan watanni masu zuwa to sai dai an ruwaito cewa Chelsea na da bukatar dan wasan ta kuma tana kudurin bashi kontragi mai tsawo sakamakon taurarin sa dake haskawa tun sa'ad da ya dawo kungiyar daga Aston Villa inda yayi zaman aro Mursala Faruk sanyin na a Washington DC
to yanzu kuma ga labarai a takeice a takaice abubuwa sun lafa a ofishin jakarancin Amurka dake Iraki a yau Alhamis bayan da kungiyoyin dake bure masu samun goyen bayan Iran suka bar harabar janye mayakan daga ofishin ya kawo karshen kwanaki biyu da aka kwashi ana dauke ba dabi inda yan bindigar da masu goyen bayan su suka kai farmaki a ofishin jakarancin suka lalata zauren ofishin suka kuma banka wuta a wurare da yawa da kuma yin rubuce-rubuce a bango a lokacin da suke nuna adawa da harahare ta sama da Amurka ta kai wata kungiyar yan bindiga da Iran ke marawa baya wani jirgin sama da aka yi shatar sa daga birnin Lagos na Najeriya ya sauka tashar jiragen saman birnin Yawande ta kasa da kasa da yammacin ranar Talata dauke da yan kasar kamar su 87 ayaran wanda galibin sa mata ne da yara shine na farko da ya koma kamaru bayan da mutanen suka tsere zuwa Najeriya don gujewa fadan da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da yan awaran da ke yankunan yammacin kamaru Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyar kasar a hukumance ba yayin jawabin sabuwar shekara da yayi akwai alaman da ke nuna cewa ya yi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkumin da aka sanyawa kasar A jawabin nasa shugaba Kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarda. To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video a shafukan mu na internet wato voahausa.com a yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da wannan shiri da Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shirin baki daya sai engineer mu Justin Aisha Sulece ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington.